من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منا يمتينا huku ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda sai daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya kamar yanda wannan tafsiri ya saba gudana a wa'annan ranakun wasu albarka a cikin wannan masallaci na Juma'a masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir wannan ruwa ta hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano insha Allah yau za mu ci gaba kamar yanda muka saba jiya mun karanta daga aya ta 158 zuwa mun fara daga aya ta 155 zuwa 160 daidai waɗannan ayoyi idan muka dauki aya ta farko wala nabalu wannakum har zuwa ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun waɗannan ayoyi guda uku suna kokarin wato karantar da mu wato hakuri akan almasa'ib musibu Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa zai jarrabe mu a cikin rayuwar nan da muke yi ta duniya kamar yanda Allah ta'ala ya faɗi cewa da rayuwar da mutuwa da jarabawa ce Allah zai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ta'ala ya ce shi ne wanda ya ainihin wato halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarrabe mu ya ga waye zai kyakkyawan aiki haka shirya cewa Allah ta'ala zai jarabce mu da nau'o'in jarabawa daban-daban wani a jarabce shi ta wannan bangaren wani kuma a jarabce shi ta wancan bangaren kamar yanda Allah ta'ala ya gaya mana daga cikin irin abin da zai jarabe mu da shi akwai tsoro akwai yunwa akwai karancin wadata akwai wato mutuwa akwai karancin amfanin gona wanda waɗannan duk za ka ga rayuwar mu tana koyemawa ne zuwa ga waɗannan muhimman abubuwa ko dai mutum yana son ya samu abinci ya ci kuma ya samu zaman lafiya kamar yanda Allah ta'ala ya yi wa mutane wato ya goranta wa mutanen Makka da cewa su bauta masa sai ya ce fal ya'budu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf da zamto mutum baya cikin barazanar yunwa ci da sha safa da yamma da wato da rana da daddare ci uku nan yanda aka saba ya zamto mutum ba shi da fargaba a kai sannan baya tsoron zai fita daga gida zuwa unguwa ko zuwa neman abinci a yi masa barazana a dukiyarsa ko a rayinsa ko wani abu mai kama da haka wannan yana daga cikin abin da shi ne zaman lafiya to sai Allah ta'ala ya ce wani lokaci za a kawo wannan ka fita a tare ka kwace ma waya duk ana cikin wannan ita ma jarabawa ce da muke cikinta yanzu kai akwai wuraren da in dare ba dama ka shiga ka fita lafiya za a iya cewa kawo kuɗi kawo kaza kawo kaza kawo kaza wannan suna cikin jarabobin da Allah madaukakin sarki ya ce zai jarabce mu karancin kuɗi rashin abin yi da sauran abubuwa ga sunan da yawa amma dai ƙarshe Allah ta'ala ya ce a yi wa masu haƙuri ainihin albushir game da irin tukuici da kuma sakamako da za su samu daga Allah madaukakin sarki da haka waɗannan ayoyi suna karantar da mu yin haƙuri akan musibu sannan sun gaya mana sakamako da ladan wanda duk Allah ya jarabce shi da wani nau'in jarabawa ya yi haƙuri sannan abu na biyu daga cikin darussan da za mu koya cikin waɗannan ayoyi da muka karanta jiya shine akwai wato nuna falalar malamai na Allah, malamai wayanda suke ar-rabbaniyyun, wadanda suke kokarin karantar da mutane addini, su karantar da mutane alqur'ani da sunna bisa kyakkyawar fahimta, su dora mutane akan tarbiyya ta daidai, su tsawaci mutane daga barin abin da ba shi da kyau. Wayannan malamai wato suna daga cikin fitila a cikin al'umma, samuwarsu samuwar haske ne a cikin al'umma, kamar yanda rashin su to musiba ce da tashin hankali a cikin al'umma. Kamar yanda muka karanta ayoyin da suka gabata, mun ji cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya aiko shi dan ya karantar da mutane, ya tarbiyantar da su, ya karantar da su alqur'ani da sunna, ya koyar da su abinda da can ba su sani ba. To bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, kamar yanda muka sani Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine annabi na karshe, daga shi babu wani annabi da za a kuma aikowa. To yanzu tunda ya tafi wajen shekara sama da 1000 da wani abu, karantarwar da ya bari, to waɗanda suka ɗauko ta suka ci gaba da yaɗa ta cikin al'umma, to waɗannan su ake kira malamai, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su tambarin girmamawa, ya yi musu yabo, ya nuna falalar su a hadisai masu yawa, masu yawan gaske, domin daga cikin ayyukansu wato su ne waɗanda suke ƙoƙarin tarbiyyantar da al'umma daga managarci, wato daga mummunar ɗabi'a zuwa kyakkyawa, su karantar da mutane hanyar da ya kamata su bi don su haɗu da Allah lafiya, su gaya musu a ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce. Wayannan malamai su ne wayanda za ka samu mala'iku suna yi musu salati, kai har kifi da ke cikin ruwa yana yi musu salati, saboda irin yanda suke fafutuka da kaiwa da komowa wajen gyara al'umma da gyara wa mutane addininsu da kuma samun kusancinsu zuwa ga rahamar Allah. Wannan yana daga cikin abinda waɗannan ayoyi suke karantar da mu, mu ɗauki malamai da irin wannan matsayi. A hannu guda kuma ayoyin da muka karanta suna kuma zargin malamai masu ɓoye ilimi da gaskiya. Wannan shi ma akwai ainihin wato zargi mai tsanani da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa dukkan wani malami ko wani masani wanda ya sani amma ya take saninsa, baya ilmantarwa, yana ɓoye abinda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana na gaskiya. Wannan yana daga cikin darasin da muka samu a cikin waɗannan ayoyi. Sannan wannan ayoyi suna nuna mana har yanzu ƙofar tuba a buɗe take. Duk mutumin da yake son ya tuba zuwa ga Allah, ƙofar Allah ta tuba tana nan a buɗe, kuma Allah ta'ala shirye yake da ya karɓi tuban dukkan wanda ya tuba, musamman idan mutum ya bar zunubin da yake yi, sannan kuma ya gyara abin da ya lalata, sannan kuma ya bayyana abin da ya ɓoye. Idan malami ne ya zamto ya tuba daga ɓoye abinda wato ya sani na gaskiya, ya fito da shi ya kuma gyara, to Allah ta'ala zai karɓi tubansa. Wannan yana daga cikin ainihin wato wasu darussa da muka samu a cikin ayoyin da muka karanta a jiya insha Allah. Da aka za mu tashi aya ta 161 insha Allah. Arama bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
Allah madaukakin sarki yace innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in. Allah ta'ala yace lalle waɗanda suka kafurta, wa matu wa hum kuffarun, kuma suka mutu suna kan kafirci, ulaika alaihim la'natullah, waɗannan sune waɗanda tsinuwar Allah da la'antar Allah ta tabbata akan su, wal mala'ikati da tsinuwar mala'iku, wan nas ajma'ina da kuma mutane gabaki daya. khalidina fiha suna masu dawwama a cikinta la yukhaffafu anhum al'azab kuma ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunzaruna kuma ba za a ainihin wato saurare su ba ko ba za a saurara musu ba ba za a yi musu sassaucin azaba ba sannan ba za a daga musu kafa ba za a saurare su ba wannan in ka dauki ayoyin da suka yi wato najiya game da waɗanda suke boye abinda Allah madaukakin sarki ya saukar na hujjoji bayyananno da kuma shari'a bayan Allah ta'ala ya bayyanar da waɗannan hujjoji bayyananno ga mutane Allah ta'ala jiya ya gaya mana cewa ya tsine musu albarka kuma masu tsinuwa su ma sun tsine musu albarka masu tsinuwa cikin mutane masu tsinuwa cikin aljanu masu tsinuwa cikin dabbobi da sauran tsirrai duk gaba ɗaya sun tsine wa duk wanda yake boye gaskiya bayan ya santa duk wanda yake boye sakon Allah madaukakin sarki bayan ya san shi to tsinuwar Allah da ta mala'iku da sauran mutane gabaki ta wato gabaki daya ta tabbata kansa to sai Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina kafaru waɗanda suka kafirta da'imina fil la'na innal ladina jahadul iman waɗanda suka yi musun imani wa katamul haqqa suka ci gaba da boye gaskiya wastamarru ala zalika suka kuma doge akan haka suka ki daga kafa suka ci gaba da tafiyar da rayuwarsu akan haka Allah ta'ala yace ulaika alaihim la'natullah waɗannan sune wa'inda tsinuwar Allah ta tabbata akan su wal mala'ika da ta mala'iku wan nas ajma'in malamai suka ce tsinuwar Allah kadai in an bar su da ita ta ishe su to me yasa aka ce da mala'iku da mutane gaba daya tare da cewa in mutun ya hadu da tsinuwar Allah domin al-la'natu shine at-tardu min rahmatillah in aka ce al-la'natu tsinuwa to ana nufin korar mutun daga rahmar Allah duk wata rahama ta Allah madaukakin sarki an nesanta mutun da ita ba zai samu ba shine in ka jance Allah ya tsine wa ne to ana nufin Allah ya nesantar da shi da samun kowace irin rahama ta Allah to ga yamun yanda zai zauna lafiya mutumin da Allah ya nesantar da shi da samun rahama wanda gabaki ɗaya rayuwar mu cikin rahamaniyan nan ta Ubangiji muke ta kai kawo to sai aka ce ga wani bawa cikin bayin Allah Allah ya rarake shi Allah ya fatattake shi daga samun rahamarsa ina zai samu jin dadi ko ka ganshi da kudi cikin musiba yake ko ka ganshi a cikin babban gida ko babban mota ko ka ganshi da mulki wallahi shi kadai ya san irin bala'in da yake ciki saboda Allah ta'ala zai zare zaman lafiya da kwanciya hankali da nutsuwa a cikin rayuwarsa dukkan wani nau'i na sauki na ainihin wato samun sassauci shi babu shi a ciki wannan shi yake nufi da tsinuwa to idan aka ce Allah ya tsinuwa mutum shi kadai an bar shi da wannan tsinuwa ya zai da ita to sannan kuma saboda munin sa saboda munin laifin da ya aikata ba Allah ba har mala'iku sun yi tirda Allah wadai da abin da ya aikata su ma suna masu tsinuwa da la'anta a kansa sauran mutane ma suna ganin wannan ya cancanci su ma su biyo bayan mala'iku wajen tsine masa da tofin Allah tsine da Allah wadai a kansa saboda mugun aikinsa duk mutumin da Allah ta'ala zai halice shi ya ci artin da ya zo duniya yake tun yana cikin mahaifiyarsa yake cin arzikin Allah har ya zo duniya yana cikin arzikin Allah amma har ya girma ya zama mutum bai san Allah ne ya halice shi ba bai san Allah ne kadai ya kamata ya bautata wa ba bai san abin da ya sani na gaskiya ya bayyana wa mutane ba to sai Allah ta'ala ce duk waɗanda suka zamto cikin kafirci suka kafurta kuma suka doge akan kafircin ba su ja da baya ba ba su tuba ba wanda bayan yayi ya dawo ya tuba shine Allah ya gaya mana shi je yace illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim domin haka ake ta tafiya wani abin da yasa a gaba za ka ganshi yana cikin tafiya in Allah ya masa tawfiki sai ya dawo da baya sai ya tuba sai ya gyara sai kuma rayuwarsa ta yi kyau sai kuma ya mutu ya koma zuwa ga Allah cikin kyakkyawan yanayi wani kuma za ka ga tunda ya taho kuma haka Allah ta'ala yake al'amarinsa wani tun farkon rayuwarsa shiririta da shirme yasa a gaba haka ya girma haka kuma ya koma zuwa ga Allah a shiririta da shirme wani kuma za ka ga ƙarshen rayuwar an yi shirman da farko amma ƙarshen rayuwar Allah ta'ala ya taro shi sai kuma ya dawo sai ga ƙarshen rayuwar ya gyara alaƙarsa da Allah ya gyara alaƙarsa da mutane ya koma zuwa masallaci ya koma yin ayyuka na alkhairi sai kaga kuma ya mutu akan haka wani kuma sai kaga ya taho kaman abu kabar da gaske sai kuma an je karshe sai kuma ya saki hanya wannan duk yana koma kan hadisin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu inda yake cewa lallai ku sani daya daga cikin ku ana tattara halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa kwana 40 kwana 40 yana dugon mani bayan kwana 40 kuma sai ya rikide ya zama gudan jini bayan wata kwana 40 sai ya zama gudan tsoka sai kuma daga nan aiko mala'ika sai ya busa masa rai sai a umarci mala'ikan ya rubuta abubuwa guda hudu game da shi ya rubuta arzikinsa da ajalinsa da ainihin wato da aikinsa sannan shi shaqi ne ko sa'id ne dan wuta ne ko dan aljanna a ƙarshen hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ka ga mutum yana ayyuka na mutanen kirki na ƴan aljanna har sai ya zama tsakaninsa da shiga aljanna bai fudani ba bai fitaki ba sai kuma ya juya ya dinga aiki irin na ƴan wuta sai ya mutu akai kuma sai ya shiga wuta yace ɗaya daga cikin kuma za a ganshi yana ta aiki irin na ƴan wuta sai bai fitaki ɗaya bai shiga wutan tsakaninsa da wuta sai Allah ya dawo da shi kan hanya saboda wancan rubutun da aka yi tun yana cikin cikin mahaifiyarsa sai ya dawo ya zama mutumin kirki sai kuma ya mutu akan kirki sai ya shiga aljanna to dan haka akwai waɗanda za a gansu kafircin suna yi kuma ba sa dawowa da bayan suna mutuwa akan kafircin to duk wanda ya mutu akan kafirci wannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya ce tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane duk ta tabbata a kansu khalidina fiha ai da'imaini ko da'imina fil la'na wato suna masu dawwama a cikin wannan tsinuwa da la'anta wannar sannan suna masu dawwama a cikin wuta tsinuwar diman wa da'iman tana tare da su sannan wuta diman wa da'iman tana tare da su la yukhaffafu anhum al'adab Allah ta'ala ya ce ba zai sassauta musu azaba ba ba za a sassauta musu ba akwai waɗanda ana yi musu sassaucin azaba akwai waɗanda daga baya ma Allah yakan gafarta musu bayan an wanke zunubansu a fito da su su shiga aljanna amma duk wanda ya mutu yana kan kafirci Allah ta'ala ya ce a gaya masa zai dawwama cikin la'antar Allah zai dawwama cikin azaba kuma babu sassauci la yukhaffafu anhum al'azab ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yumhiluna bi ma'dira sannan ba za a saurare su ba wajen kawo wani uzuri ba wani uzurinsu da za a saurara duk wanda ya mutu yana kafirci ba wani kuma sauran hanzari an yanke masa dukkan wani hanzari da haka ba za a wani tsaga musu kafa ba bi ma'ziratin ya'tabiruna biha dan gabatar da wani hanzari ko uzuri da za su gabatar Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu Allah ta'ala ya ce mi
wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim
Allah madaukakin sarki yace wa ilahukum ilahun wahid lalle abin bautar ku abin bauta ne guda daya la ilaha illa huwa babu wani wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai shi ar-rahman mai rahama ar-rahim kuma mai jin kai Allah madaukakin sarki yana ba da labari kuma shine mafi gaskiyar masu zance yace wa ilahukum ilahun wahid lalle ubangijin bautar ku ya ku mutane ubangijin bauta ne guda daya la ilaha illa huwa wanda babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi shi kadai ne a cikin zatinsa shi kadai ne a cikin sunayensa shi kadai ne kuma a cikin sufofinsa da ayyukansa dan haka shi kadai ne kuma ya cancanci ainihin wato bayinsa su bautata masa Ubangiji ta'ala ba shi da abokin tarayya a cikin zatinsa ba shi da takwara a sunansa ba shi da ainihin wato kini ba shi da tamka babu wani mahalicci sai shi babu wani mai gudanar da wannan duniyar da rayuwarmu gabaki daya sai shi to idan har al'amarin haka yake Allah shi kadai ne tallin talqallin qul subhanahu wa ta'ala a cikin sunayensa babu mai suna irin nasa yace hal ta'lamu lahu samiya ka taba jin takwaran Allah Allah ba shi da takwara shi kadai ne a cikin sunayensa shi kadai ne a cikin sufofinsa babu mai sufa irin tasa shi kadai ne a cikin ayyukansa ba mai aiki irin na Allah subhanahu wa ta'ala dan haka shi kadai ya fi cancanta a bautata masa kada a hada shi da wani a cikin bauta li'annahu ar-rahman saboda Allah madaukakin sarki shine ar-rahman wanda ya siffantu da rahama rahaman nan kuma mai girma
wadda babu wata rahama da tayi kama da irin ta Allah. Duk wani wanda ka taba jin an baka labarin irin yanda yake da tausayi da yanda yake da jin kai, tausayin sa ko jin kansa bai kai na Allah ba. Babu mai rahama irin ta Allah. Rahamar Allah ta yalwaci komai subhanahu wata'ala, ta game dukkan wani mai rai. Duk wani wanda yake rayuwa to yana rayuwa ne cikin fadin rahamar Allah subhanahu wata'ala, da rahamar sa ne ya samar da waɗannan halittu da kake gani, da rahamar sa ne ya samar da nau'o'in kamala da kake gani. Saboda rahamar Allah ta'ala ne ya tunkuɗe dukkan wata azaba, da rahamar Allah madaukakin sarki ne yake sanar da bayinsa shi karan kansa ta hanyar sufofinsa da ni'imominsa. Wannan ita ma ɗaya ce daga cikin rahamar Allah. Allah ta'ala ya sanar da kai shi, ya kuma sanar da kai irin ni'imomin da ya maka, ya kuma bayyana, wato ya bayyana maka dukkan abin da kake da bukata. Kana bukatar abinci, ya sanar da kai akwai alamomi da kake gane cewa abinci kake so, kaje ka ci. Wannan rahama ce ta Allah. Sai wani sinadari ya fito, sai ya aika wa kwakwalwarka sako, sai kwakwalwarka ta fassara maka cewa nemi abinci, sai ka nemi abinci ka sani. Wannan rahama ce. Ka duba wanda yake kwakwalwarsa ba ta aiki, za a ga baya gane yana jin yunwa, baya gane yana kaza. In ya tashi ci, baya kallon abincin da zai ci mai kyau ne ko mara kyau, zai iya cin nasa, zai iya cin kaza. Amma cikin rahamar Allah ta'ala sai ya sa kake gane kana jin kishirwa. Kuma in kana sha kana sha, in ka koshi, rahamar Allah sai ta gaya, cikin rahamar Allah kake gane ya kamata ka tsaya haka ka koshi. Cikin rahamar Allah kake gane bacci kake ji, sai ka je ka kwanta. Wannan duk yana daga cikin fadin rahamar Allah madaukakin sarki. Shi yasa yace shine wanda ake siffanta shi da ainihin wato Ar-Rahman. Sannan yana daga cikin rahamar Allah aiko manzanni. Da Allah ya ga dama sai ya halice mu, bai aiko mana da manzo ba, bai sauka mana da littafi ba. Amma cikin rahamar Allah sai ya aiko mana da manzo, ya kuma sauka mana da littafi. Wannan rahama ce. Dan haka idan bayi suka san cewa babu wata ni'ima da suke samu face wannan ni'imar daga wajen Allah ne, kuma daya daga cikin ababen halitta ba zai iya amfanar da kai da komai ba in ba Allah ne ya amfanar da kai ba, to daga nan za ka gane cewa lalle Allah madaukakin sarkin nan shi kadai ne ya cancanta a bautata masa ga dukkan nau'o'in ibada. Shi kadai ya kadai ya wato ya kamata ko ya wajaba a kadai ta shi da kaunar da babu sama da irinta. Shi kadai ya kamata a ji tsoransa irin tsoran da ba a yi wa wani mahaluki irinsa. Shi kadai ya kamata a yi wa kauna irin kaunar da babu wani mahaluki da ake masa irinta. Shi kadai ya kamata a girmama shi irin girmamawar da babu wani mai girma irin Allah. Kowane mai girma, girmansa ya fadi in aka zo magana girman Allah. To wannan, sannan shi ya kamata dukkan wanda zai dogara ya dogara ga Allah da dukkan ainihin wato nau'o'in da'a. Babu mafi zalunci, babu azzalimi mafi zalunci, babu wani mai mummunan aiki mafi muni sama da wanda ya karkatar da akalar bautawa Allah madaukakin sarki zuwa bautawa wani mahaluki da ba shi ya halice shi. Ba a taɓa yin wani azzalimi ba irin wanda ya ɗauki haƙƙin wani ya ba wani. Ba ku haƙƙi mafi girma da ke kanka irin haƙƙin bauta ga Allah. To babu ku zalunci sama da ka ɗauki haƙƙin bauta wa Allah ka bauta wa wani. Ka ɗauki haƙƙin roƙo da za ka yi wa Allah ka roƙi wani Allah. Ka ɗauki haƙƙin neman taimako ko agaji da ake yi a wajen Allah ka neme shi a wajen wani Allah. Wannan babu azzalimi sama da wanda ya ɗauki haƙƙin Allah na bauta ya bawa wani abin bauta irin. Wannan babu wani abin wato azzalimi fiye da wannan. Na dukkan abin da mutum zai bautatawa, ko kuma ya dinga bautatawa wani mahaluki wanda shi ma wannan ɗin gudanar da shi ake, ba shi yake gudanar da kansa ba, ballantana ya gudanar da kai. Wanda yake kasashe ne, gajiyayye ne ta kowace fuska, shi kansa bai tsinana wa kansa wata tsiya ba, ballantana kai da zaka bautata masa ko ka roke shi, in kura na maganin zawo tai wa kanta mana, ka je neman kuɗi wajensa. In ya san yanda ake kuɗin, shi zai zauna haka har sai ya jira ka yana cikin datti da tsumma, ka je ya damfare ka, ya ba ka bashi kuɗi, ya maka kuɗi. in wata daukaka ce shi baya san daukakar duk abin da kake tunani shi baya so amma ka ganshi kai ka mafi shi kan gani a haka amma saboda damsul basirati sai ka dinga ganin ba me yi maka wannan abun sai shi ba Allah ba ka san akwai wanda mai lahallari ya ce wa damsul basirati ko akwai masu wanda Allah ta'ala yake shafe musu basira Allah ya kiyaye ina fata an gane da haka ba daidai bane mutun ya dinga neman wani abu a wajen wani ba Allah madaukakin sarki ba ya bar Allah madaukakin sarki kuma shi kadai ne baya gajiya duk abin da ka roke shi zai baka yayi alƙawari dan duk abin da kake da bukata Allah shi baya da bukatar duk abin da ka gani nan a halittu da kake kallo na duniya Allah ta'ala yace yayi su ne dan ka ji dadi da kai da dabbobin da Allah ya jero wasu nau'o'in ni'ima cikin suratu abasa sai yace mata'an lakum wa li'an'amikum dan ku ji dadi da dabbobin ku Allah yana bukata ne da inibin da gwanda da kaza da kaza da kayan ciyaci da kayan more rayuwa duk Allah baya bukatar su sannan Allah shi kadai ne zaka ce bani ya baka yanzu an juma maka ce ba zai gaji ba zai kuma baka gobe ya baka jibi ya baka gat Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu wai Allah shi kadai ne baya fushi in ka ci gaba da roƙon sa ka gani in roke shi kai ka roke shi su su roke shi ƴan birni su roke shi ƴan ƙauye su roke shi maza su roke shi mata kowa yana da bukata a wajen sa shine Allahu samad kuma cikin hadisul qudusi yace da mutanen farko da na ƙarshe da aljanuda didda zamu hada a guri daya mu roki Allah kowa ya roki Allah bukata sai ce zan ba kowa abin da yake bukata kuma ba abin da ya ragowa waje na in ba Allah ba waye haka duk wanda zaka roka yau ka roke shi gobe jibi yana ganin kaza kalli fuskar sa zaka ga abasa wa tawalla zaka ya hada rai tun kan kaso inda kuna gaisuwa da girmamawa yana jinjina hannunka to zaka fara miƙo ma hannu yana ganin to ka zo kai maula ai duk wanda ka zo ka ce haka kaga yadda su kula kenan Allah ne kadai ba za ka kaskanta ba dan ka roke shi to ya ji zaka bar Allah madaukakin sarki kaga dai Allah ba marwaci bane Allah ba talaka bane duk wanda zaka roka akwai yiwuwar yana da abun amma marwaci ka iya roƙon sa lokacin da ka roke shi ma yana bukata bai da abun to Allah duk wa'annan su fukun bai da su Allah ba marwaci bane Allah mai kyauta ne Allah mawadaci ne Allah ba talaka bane to ya zaka bar wanda yake mawadaci ba marwaci ba kaje ka dinga roƙon wanda akwai probability din talauci ko probability din ainihin wato rowa wannan shine ar-rahman duk ka gane wannan ka manta da kowa ka kama Allah wannan cikin rahmaniya ce zai saka gane haka ina fata an gane shine ma'ana ar-rahman وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم wanda wannan tabbatar da suffa ce ta rahamaniyar ubangiji wanda daga cikin alamomin wato rahamar ubangiji samuwar dukkan wasu ni'imomi da kake kallo lafiya ni'ima ce haihuwa ni'ima ce aure ni'ima ce wadata ni'ima ce mulki ni'ima dukkan sunan ni'imomi ne duk gaba ɗaya duk suna fadin rahamar Allah madaukakin sarki kuma rahama ce wannan mai fadi da wanda ya bi shi da wanda bai bi shi ba inda wannan duniya ce zai iya ba kowa shine ar-rahman mai rahama wanda take mai fadi ya halice ka zai baka abinci ba zai baka da yunwa ba ya halice ka zai bar iska free of charge yanda kake shaka mumini ya shaka kafiri ya shaka wannan duk cikin rahama ce ya baka kudi ya ba wanda baya bin sa ba kudi inda wannan duniya ce sai ya hana ka ma kai da kake bin sa ya ba dan tarkace ce ba wani abu bane annabi sallallahu alaihi wasallam yace da duniyar nan ta kai fukkin sauro a wajen Allah da kafiri ba zai iya samun makwarwa ɗaya ta ruwa da zai sha ba amma sai ga John ya zama dirke ke kai kuma kana ta motsiya yana ta samun kuɗi kai kuma ga ka nan kullun kana cikin hustling amma bai samu kuɗi dan a nuna maka duniyar shirme ce in ba da haka ba John zai sha wahala kai kuma Muhammadu da Salisu da Musa da sai ku dinga jin daɗi Ar-Rahim inda zaka more kina Ar-Rahim in an je lahira nan za a bambance shi duk wanda bai ba Allah ba anan Allah yake biyan sa duk abin da yayi anan zai samu sakamakon sa to Ar-Rahim kuma da aka ce huwar Rahman da aka wannan kalma ta sufufin nan ta Ar-Rahman da Ar-Rahim zaka iya yin tafsiri guda akan ta Ar-Rahman wannan rahama ce mai fadi Ar-Rahim rahama ce ita kuma ta musamman wa kana bil mu'minina rahima ita kuma rahim mu'mine ne kai zai same ta lahira اللهم اجعلنا منهم يا الله مدوكين سركي يجيب
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
بارك الله فيك الله مدوكين سركيتي إن في خلق السماوات والأرض lallai hakika a cikin halittar samai da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahar da sassabawar dare da rana wal fulki allati tajri fil bahr da jirage da suke tafiya akan teku bima yanfa'un nasa suna dauke da abin da ke amfanar mutane ma'ana suna dauke da abin da ke amfanar mutane wa ma anzalallah da abinda Allah ya saukar minas sama'i daga sama min ma'in na ruwa fa ahya bihi al-ardh yara yadda kasa da shi ba'da mautiha bayan mutuwarta wa batta fiha min kulli dabbatin ya kuma yada daga kowace halitta mai tafiya a doran kasa a cikin ta wa tasrifir riyah da jujjuyawar iska was sahabil musakhkhari da girgije da aka hore shi bainar sama'i a tsakanin sama wal ardi da ƙasa la ayatin a cikin waɗannan abubuwa akwai ayoyi li qaumin ya'qiluna amma ga masu hankali Allah yana so ya sake nuna maka waye shi a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki yace inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar samai akwai ayoyi kalli sama yanda Allah madaukakin sarki ya daukaka ta yanda Allah madaukakin sarki ya yalwata ta ba wani guri da zaka je a fadin duniyar nan da zaka ga sama ta yanke daga iya ashe daga iya nan sama ta kare ka taba ganin karshen sama ka duba yanda Allah ta'ala ya gina ta bayan ya gina ta ya daukaka ta bayan ya daukaka ta Allah madaukakin sarki ya yalwata ta bayan ya yalwata ta kuma ya yi mata ado ga rana a cikin ta ga wata ga taurari ga kuma a plaque falaki falaki duk waɗannan kuma Allah ya yi su ne don su yi ma hidima kana akwai abin da kake bukata a cikin rana da wata da taurari rana in babu ita akwai abubuwan da yawa dan adam ba zai samu ba saboda ba rana taurarin nan Allah ta'ala a cikin suratul nahl yace wa alamat wa bin najmi hum yahtadun astronomers suna amfani da wannan harkar taurari sosai wajen tafiyar jirage a sama wajen kaza wajen kaza wajen kaza Allah yace kaga halittar da naiwa sama to lalle a cikin ka kalli kawai sama ya ghairi amadin tarawnaha yanzu ka duba masallacin nan yanda yake dauke da wasu filoli manya manya wanda su ne suka taimaka akan su wannan masallacin yake banda wayannan na zahiri kenan wayanda kake gani ga sunan fila banda bim bim da akai banda na jikin bango da akai wanda sai da taimakon su da wannan irin wannan gini na masallaci ya iya zama amma ka kalli ginin sama Allah ya ce bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da wani matokari da ya rike ta ba lalle dukkan mai imani zai tsinke da al'amarin Allah in ya kalli sama kawai Allah ta'ala ya ce to kuma mu dawo kasa ya ce wal ard da kasa ka kalli kasa kuma ita ma dubu fadinta dubu duwatsun da Allah madaukakin sarki ya kafa a cikin ta an fahimta ko da abinda Allah ta'ala ya shimfida duk wani kamfani da kake kallon sa yana ana gina shi ne akan me kan kasa masana'antu kasa gidanka na kwana kasa masallaci da wuraren ibada duk akan kasa suke ka duba yanda bata rawa haka kake takata baka jin wani dar haka kake taka haka Allah ta'ala ya shimfida kasar ya kuma sa duwatsu suka kakkafe ta sannan Allah madaukakin sarki kuma ya sa ga tsirrai su fito akan ta ga bushiyoyi a kanta ga albarkatun ƙasa a jamfara a cikinta abinda ya shafi gwal abinda ya shafi lu'ulu abinda ya shafi petir kananzir diesel da gas duk wayannan ba suna daga cikin abinda ƙasa ta kunsa yaushe aka malala wannan petir din a cikin ƙasa wanda ƙasashe yanzu wayanda suka fi kowace ƙasashe wadaka a duniya sune masu arzikin man petir ga gwal yaushe aka yi ruwan gwal ya je ya damƙware a cikin ƙasa Allahu a'lam wal ard Allah ta'ala ya ce ka kalli halittar da muka yi wa ƙasa ka kalli halittar ƙasa ita ma mihadan lil khalq ta zama shimfida ga halittar Allah yumkinuhum al qarar alaiha da za su iya tabbata su a kanta su yi gine-ginen su a kai su gina dukkan abin da suke so a kanta walintifa'i bima alaiha da kuma morar cin gajiyar abin da ke kanta wal'itibar ma yadullu zalika ala infiradillahi ta'ala cikin halittar sama kuma har yanzu babu wanda ya taba kilemin cewa shi halittar sama Allah ne kawai ke cewa shi halittar sama wannan yana sake tabbatar maka da imanin ka na cewa Allah shi kadai ne kuma shine abin bauta kuma ka duba yanda ya halicci kasar kuma babu wanda yake ikirarin tasa ce Allah ta'ala shi ya halicci kasa to wannan in ka kalli sama da kasa zaka sake sallama wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala zaka sake yadda da Allah madaukakin sarki lalle gagara ba dau ne sannan wannan zaka sake imani da cewa shi kadai ne abun bautatawa hada shi da wani a cikin bauta ba karamar kasada bace da ganganci sannan sai Allah ta'ala ya ce to ga wata ayar da zaka sake sallama wa Allah waqtilafil layli wan nahar da sassafawar dare da yini da rana da yanda suke bibiyar junan su awoyin rana suna karewa dare zai shigo ba a taba samun kuskure ba awa 12 ya kamata rana ta janye jikinta dare yayi a ga wata rana an samu mistake rana ta yi awa 13 ka taba ganin haka ko a samu ranar lokacinta na ta kauce dare ya lifbe ta yayi amma dare ya danyi jinkiri ko ya samu gosulo a wani waje ka taba samun haka ka duba yanda suke bibiyar junan su tana gama awoyinta dare zai zo ya maye gurbinta dare yana gama awoyinsa za ta zo ta maye gurbinsa haka suke ta tafiya shine waqtilafil layli wan nahar idza dhahaba ahaduhuma khalafahu al-akhar dai yana tafiya babu wani lokaci da za ka ga ba dare ba ba rana ba ko dai a dare ake ko a rana ake kuma ba a taba samun wani ainihin rashin tsari ba game da haka rana tana tafiya dare ke mai gurbinta haka ka kalli sassabawar su wajen zafi da kuma ainihin wato sanyi shi yana daga cikin ikhtilafun layli wan nahar wani lokaci ka ji sanyi wani lokaci ka ji zafi wani lokaci kuma ka ji ba sanyi ba zafi a tawassut kai sannan ka kalli kuma tsayi da gajarta wani lokaci daren ya fi tsawon gajarta wani lokaci daren ya fi daren gajarta wani lokaci kuma ka ga wannan ya yi daidai da wannan duk waye auna su a hakan haka wace ba su wannan umarni ya ake ba a samu haka su a cikin caccanzawar dare kuma in daren auyen sa suka yi ko ka gama abin da kake yi cikin dare ko gari ya waye ba za a jira ka abin duk harkokin da ake yi da rana to idan fa lokacin ranan nan yayi baka isa ka ce to a dakata kai fa yanzu gaskiyar magana baka so dare yayi dan haka ko dai kai sauri ko kuma dare ba zai fasa zuwa ba dare ba zai fasa zuwa ba wannan shine ikhtilafu al-layli wa an-nahar wama yansha'u an dhalika min al-fusul banda abinda Allah ya halitta na al-fusul duk a cikin caccanzawar dare da yini ne ake samun damuna a samu rani a samu bazara duk waɗannan canje-canjen yana daga cikin caccanzawar dare da rana wanda a cikin caccanzawar dare da rana din akwai tsari da Allah ya yi na samun maslahar bani Adam da dabbobinsu akwai abubuwan da jikinka yake bukata abin da kake ci yake bukata dabbobin da kake ciwo suke bukata shi kuma wannan abin sai in akwai rana za a same shi shi yasa zaka yi ta zafi zafi Allah yana ji inda yana sauraron complaint ɗinka to akwai abubuwan da maslahar ka ce amfanar ka za su yi kuma ba za su samu ba su ba sa samuwa sai ana rana wani lokaci kace kai sanyi sai kai ta kukan sanyi Allah ba zai janye ma sanyin ba saboda kai baka san mecece maslahar ka ba a cikin sanyin akwai wata maslaha da take tattare da dan Adam duk baya sanin wannan Allah ta'ala ya san ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir a ce wanda ya halitta bai san halitta sa ba dan haka a cikin wannan canje-canjen duk kaji akwai wannan an fahimta ko wa jami'i ma ala wajhi al-ard sannan da dukkan abin da ke ban kasa min ashjarin wa nabatat kullu zalika bintizamin wa tadbir duk wadannan za ka ga ba wanda yake kaucewa daga yanda Allah ya tsara shi dabbobi suna tafiya a tsarin su sauran mutane suna tsirrai suna tafiya akan tsarin su na fata an gane Allah madaukakin sarki yace wal fulkil lati tajri fil bahr to ga wata aya da jiragen ruwa manya-manyan jiragen ruwa da suke tafiya a ban wato akan teku kuma suna dauke da kayayyakin amfanin mutane jirgi kaga an yi wata shida ana man lodi jirgin ruwa kuma ai wata shida ana sauke man lodi shekara guda kuma kan teku zai zo kuma baya nitsewa kai baka sallama wa Allah anan ba ai ya dauko abinci ya dauko maka abin hawa ya dauko maka sutura sawa duk akan su ake shipping duk kayan da ake yin order daga kasashen duniya za ka ga wannan manya-manyan shipping jiragen ruwa za ka ga sai ta manyan tekuna a ka duba yanda Allah madaukakin sarki ya kirkiro wata fasaha ya halicce ta ya kimsawa dan Adam ya zauna ya jirgin ruwa kai baka sallama wa Allah ba shi wanda yayi jirgin ruwan yana burge ka kana tsinkewa da al'amarin sa bature yayi jirgin ruwa amma wanda ya halicci kwakwalwa ya sa masa ilimin shi bai burge ka ba Allah ta'ala ya ce lokacin da ka zo duniya ba abin da ka sani wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ba abin da ka sani lokacin da ka zo duniya ba abin da kake sani duk anan Allah ya ilmin ka da shi ya sa maka kaza ya bashi kaza ya bashi ka duba yanda za aka sa wa dan Adam wannan basire yayi kirkiri jirgin ruwa a doro motocin su ma a doro su akan jirgin a doro kayan abinci a doro su turo a doro dukkan abin da yake na amfanin mutane ne ta kan ainihin wato manyan jiragen ruwa kuma sannan su hawo kan tekun in ba accident da ake samu wanda wannan kuma komai ko akan doran kasa kai kadai ma kana samun matsala in ba wannan ba za ka ga jirgin ruwan nan haka zai afko wannan loading shi karan kansa in ka ganshi gari guda sannan ga kuma laftu na lodi da aka yi masa shi ma gari guda haka zai taho kuma ga mutane a kansa a lodo su a kansu kuma sannan ya taho kan ruwa lalle a cikin wannan akwai aya kai ka san akwai wanda ya hana ruwa jirgin kuma kan tsakuwa an ka dauka kana jefa ta ina take yi wai ya tsakuwa karama in ka jefa ta yi ta nutse amma ga wani ya dauko ton wajen dubu kaza kuma yana tafiya akan teku kuma bai nutse ba kai ka san akwai wanda ya hana shi nutse ba kai mumini sai ka ce Allah shi kuma wancan nan ka sai ce ne ta to shine Allah ta'ala ya sake tunatar da mu wata gagarumar aya wadda ga ta nan tana gudana a gabanin a gaban idanunmu shine tafiyar jirgin ruwa dauke da kayayyaki na amfanin mutane akan ce ku kuma bin ce to ga wata aya wama anzalallahu min wato min as-sama'i mimma da kuma abinda Allah madaukakin sarki ya saukar daga sama fa ahya bihi al-ard yara yadda kasa da shi ba'da mautiya bayan ta bushe yanzu nan da wani dan lokaci da damuna ta fara za ka ga duk inda ka duba za ka ga tsirrai malakin kashi Allah ta'ala ya saukar da ruwan sama shike bawa girgijan umarni wannan girgijan yaje ya zubar da ruwa lita kaza a guri kaza adadin wannan litar tana karewa ruwan zai tsaya kamar yanda yazo a wani hadisi wata rana wani bawon Allah yana tafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari sai yaji a cikin hadari sai yaji ana bawa hadari umarni ana iski hadiqata fulan mutum yana cikin tafiya sai yaji ana cewa iski hadiqata fulan ashe shi kansa hadarin da kake kallo ayi ruwa anan ka je can tsallaken titi ba ga an yi ruwa ba Allah ne ya bada umarnin haka shi ruwan bai isa yayi wannan a karan kansa kawai sai yaji a cikin ana bawa hadarin umarni cewa gonar ruwa na kadai zaka je ka zuwa ruwa ya ci gaba da tafiya yana tafiya bai ga ko ina ba sai yana zuwa daidai gurin sai ya ga ga wani mutum ruwa ya malala ashe duk hadarin nan a gonarsa ya zuwa ruwan har yayi yawa yana ta bude hanya dan ya dan ragu ya fice daga cikin gonarsa sai sai yake tambaya sai yace bawon Allah da Allah in tambaye ka mana da Allah me sunanka yace kai kuma a matsayinka na bako ko kuma matafi ka zo wuce me zakai da sunana yace da Allah dai ina akwai abin da nake so in fahimta sai ya fada masa yace to wallahi wannan hadarin da ya zubar da ruwa sunanka naji ana kai gonarka eh akai gonarka wannan sunan da kaji fada mun yanzu gonarka naji ana ambata ana gaya wa shi hadarin an ce masa yaje zuma a gonarka hakkai tunanin akwai wanda zai hana ka samu hakkai tunanin akwai wanda zai tare ka daga abinda Allah ta'ala ya yanka na raban ka zaka samu wato jahilcan mu game da Allah yana cutar da mu a rayuwa rashin sanin waye Allah madaukakin sarki yana ba mu wahala cikin rayuwar nan gwalagwalan da muke ciki a rayuwar nan rashin gane waye Allah da rashin sallama wa Allah wallahi wannan shi ke cutar da aga bawon Allah kawai shi ne ma sanya aka yi kawai ya dai ga ruwa ya sauka shi ya dauka ma duk koina an yi ruwa ashe iyan gonarsa kawai aka je aka zuba Allah ya gode wa aikin da yake daga ciki sai aka gano in yayi noma shi rabawa yake kashi ɗaya kai wa iyalansa suke kashi ɗaya rabawa bayan Allah kashi ɗaya ya ajiye in shekara mai zuwa ta yi shi zai siyar ya sai taki ya sai kaza ya sai kaza ya sake maiwa gona baka taba bawa Allah ba Allah bai baka ba haka ka'idar Allah take ka matsabakin aljihunka Allah ta'ala za ka ga matsi kuwa Allah madaukakin sarki yace amin wa ma anzalallahu minas sama da abinda Allah ya saukar daga sama min ma'i na ruwa fa ahya bihi al-ardh wanda da wannan ruwan ne ita kuma kasa take rayuwa ba'da mautiha bayan kekashe wata da bushe wata da an fara ruwan sama malai ita ma ashe tana bukata sai kaga ta kama wani ta kama shi wani da kuma shine za ka ga wancan ya haka bohol ruwa an samu duk wannan na saman ne kaga ga rijiyoyi ga bohol ga kaza banda amfanin gona ma da ake samu duk wannan kana tunawa da wanda ya saukar da wannan ruwan ashe kana ganin akwai wani mahaluki da ya cancanta ka kamanta shi da Allah ko ka kusanta shi da Allah ko ka hada shi da bauta tare da Allah Allah madaukakin sarki yace wa batta fiha min kulli dabba ya kuma yada dukkan wata halitta da take tafiya a doran kasa a cikin ta dabba dukkan wata halitta da take tafiya akan kafa biyu take akan kafa takwas take akan kafa hudu take tunda haka Allah ta'ala yace akwai masu tafiya kan kafa hudu akwai masu tafiya kafa hudu akwai masu jan ciki duk akwai su dabba ce ka duba yanda Allah ta'ala ya watsa halittar ta gata nan butun koina in ka kalli sifeshi na dan adam gashi nan bululu mutuwa ake amma dan adam kaman ba mutuwa take ba fa fi halin kulli dabba ce ka duba ragunan da ake yankawa a abbatuwa kawai, ka duba wanda ake yankawa da babbar sallah, ka duba wanda ake yankawa da suna, ka duba wanda ake kai su guri kaza, ka duba, amma har yanzu raguna suna babbar fiha min kulli da'ama. Ka duba yanda kaji suke shan mamaki musamman cikin Ramadan da masu wadata. Tabata an gane, amma wa basta fiha min kulli da'ama. In ka je ka kalli gidan gonar wani zai ga anya ana diban su makuwa. Allah ya watsa halittar ta ga ta nan burjik a doran ƙasa. Wata kasanta, wata baka santa ba, wata mai amfani, wata mai cutarwa, ga sunan duka shine wa basta fiha min kulli da'ama. Ashe kai yanzu ka kalli wata halittar ko wani ƙwaron in ya fito sai ka ce Allah shi ke. Da yanda yake rayuwa, da yanda yake cin abinci, Allah bai manta da shi ba. Allah bai manta ya kimsa. Allah ka duba ka kalli spider abinnan gizo-gizo. Yaushe yake zuwa ya nemi abinci? Yaushe wani irin abinci yake ci, kai ka sani? Amma wani masani ya ce in ka kalle shi wannan net din da yake yi, ai wannan net din da kaga gizo-gizo yana yi charko ne. Wani lokaci in ka kula sai ga kuda ya fada ciki yana ta neman fita, ya kasa fita. To in ya ka in ya gudunye da shi kuma wannan yana can sama, duk abin da ya dan taba wannan saka tasa, shi kuma za a sanar da shi cewa to fa nama ya samu. Da ya ji an taba wannan ragaragar da kake kallo kaman ba ta da wani amfani kai a wajen kuwa, inna awhanal buyuti la baytul ankabut, babu gida raunin gida irin gidan gizo-gizo. Yana ciki amma ba la yusminu wa la yughni min ju'i. Da ya ji abun nan ya san to nama ya samu, sai zirr sai ya ja akwai wani zare. In ya ja cikin wannan akwai wanda zai ja, sai kudan ya je can. Akwai wani abun nan aka ce a bakinsa kamar allura, sai ya soka kudan, sai ya zuke ruwan kudan, shi ne abincin. A duba kudan zuma, da wani masani ya taɓa yin bincike game da irin abu yanda kudan zuma da irin tafiyar milamilan da yake wajen ciwo kaza, ya ci kaza, ya ci kaza, ya zo ya maka kashi kana sha kana kanta baci. Halittun Allah ba su fiye min kulli da abba. Wata dabbar in ka ganta za ka ga gatan, wata ma baka taɓa ganin irinta. Wa basta fiha min kulli da'ama, Allah yana sanar da kowace, ya san yaushe ta zo, yaushe za ta mutu, kuma ya san adadinta duk gaba ɗaya. Wa basta fiha min kulli da'ama, wa ma nasharahu Allahu fiha min kulli ma dabba ala wajhi al-ard wa ma an'ama bihi alaykum min taqalibir riyah, da kuma irin ni'imar da Allah ya yi muku ta jujjuyawar iska. Shine wata sirifi riya, jujjuyawar iska. Wata ran ka ji mai sanyi ta buso, wani lokaci ka ji mai zafi, wani lokaci ka ji mai ƙurama guguwa. Wata ta zo da amfani, wata ta zo da cutarwa, wata ta ni'ima ce, wata ta azaba ce. Shine ma'ana wa ma bas wato wata sirifin riya, wa taujihiha, da yanda Allah ta'ala yake fuskantar da iska din. Tasrifin riya din, ina fata an gane. Tasrifin riya wato jujjuyawar iska, wata ka ji ta daga kudu tayo ina tayo arewa, wata daga gabas tayi yamma. Duk umarni ake ba ta, ce akai kada kuma daidai minti kaza zaki kina kadawa, kuma daga gabas zaki kada ki yamma. Jisa can kuma zai ka ji kai maganin wallahi, kaga iska ta tsaya, sai aka yi ta tsaya. Ko kana da magana ne, wanda yace ta kada ne yace ta tsaya. Ina fata an gane. Shine wata sirifin riya, taratan tusiru as-sahab, wani lokaci ka ganta ma ta zo da girgidi mai ruwa ta koro, wani lokaci iska ce take tankado hadari, ta raka shi inda aka ce aje a zubar da shi. Tasrifin riyah kenan, da irin abinda Allah ta'ala ya ajiye a cikinta na amfanin bayi da ba za su iya wadatuwa ba sai da ita. Shi yasa Allah ta'ala bai bar wa kowa kula da ita ba, shi ke kula da iska. Kuma kana shakarta 24 hours free of charge, nawa kake biya? Yanzu da ita ma iska kamar man fetur ce, kamar yadda wani malamin Allah ya ji kansa da rahama yake yawan faɗa, a ce ita ma tana da refinery, ya kake tunani? Wai irin wayannan mahukuntan da ake da su, ya kake tunani an mallake ta? Ha? Amma sauran abubuwan da dan adam zai iya, sai dai wahala ya galabai su, amma zai iya surviving. Sai ga Allah ya bar su, ya ba wa wasu bayi suna kula da wannan abubuwa. Amma iska iya rayuwa ban babe ta shi sa Allah ta'ala ya yi ta shi yake gudanar da ita shine wa tasrifir riyah Allah madaukakin sarki yace was-sahabil mutakhari bainas sama'i wal ard ga kuma wata aya daga cikin ayoyin da zaka sake gane cewa akwai Allah kuma shi kadai ne ubangijin bauta Allah ta'ala yake cewa was-sahabil mutakhari bainas sama'i wal ard ga kuma girgije wanda Allah madaukakin sarki ya hore shi tsakanin sama da ƙasa kaga an hore ala khifatihi wal qafatihi ba shi da wani nauyi girgije amma yahmilu al-ma'u al-kathir yana dauke da ruwa mai tarin yawa sai kaji litoci gashi bai da nauyi amma an kaji adadin litocin da yake dauke da shi zaka sha mamaki fa yasuquhu Allah Allah ta'ala ya koro wannan hadarin ila haythu sha'a inda yaga dama fayuhyi bihil bilad wal ibad ya rayar da garuruwa da wannan ruwan ya rayar da bayi da shi ya rayar da wurare masu tudu ya rayar da wurare masu kwari ya rayar da ƙasa wadda take ainihin wato mai rairayi ya kuma rayar da wadda take akasin haka ya saukar da shi ga halittar sa daidai lokacin da suke bukatar sa gwargwadon yanda suke bukata idan yaga yawan zai cutar da su sai Allah ya rike shi in yaga adadin yawan zai cutar da su sai Allah ta'ala ya rike shi yana saukar da shi dan ya zama rahama da tausasawa gare su yana kuma karkatar da akalar ruwan a dauke shi daga gare su dan kulawarsa da su kada gidajen su zuzzube kada ya tafi da amfanin gonar su in banda jarabawa wannan kuma jarabawa da an ga mana za a jarabce wannan ababun jarabawa dan kaji an yi ambaliya shekara nawa kai ba yi ba kuma wannan dan tazo shekara ɗaya ko wata shekara tazo ko wasu wuraren an samu wasu wuraren ai ba a samu ba wannan kuma jarabawa ce wala na balu wannan kuma ita ma tana nan tana aiki ina fata an gane dan kulawarsa da tausayinsa ga bayinsa fama a azama sultani kai mamakin girman mulkin Allah wa aghraza ihsani mamakin irin girman ihsani da kyautatawa irin ta Allah wa aldafam cinani mamakin irin taushin baiwa irin ta Allah ashe bai zama mummunan abu ba ga bayi su ci arzikin Allah su taka kasar Allah saman Allah ce musu rumfa su rayu a andaurin kasarsa ba za su iya wadatuwa ba daga Allah daidai da kiftawar ido amma kuma su dinga fadawa saba masa shine duk daga ƙarshe bayan Allah ya kawo maka wannan was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard sai ce la ayat duk wayannan abubuwan da ka gani Allah ya ce akwai ayoyi a ciki amma ko wanda yake gane ayoyi sai ce li qaumin yaqiluna masu hankali ne kawai suke gane wannan masu hankali kadai za su iya gane wannan ayoyin na Allah tun daga farko da aka faɗa mana halittar sama ƙasa har ta ƙasa wannan ayoyi ne ga sunan dewa amma li qaumin yaqilu inna fi kulli ad-dalail as-sabiqa a cikin dukkan waɗannan dalilan da hujjojin nan da suka gabata la ayatin ala wahdaniyati Allah to akwai ayoyi akan kadaitakar Allah wa jalili ni'amihi da girman ni'imomi irin na Allah madaukakin sarki li qaumin ya'qiluna mawadi'al hujaj amma fa ga mutanen da suke gane irin waɗannan abubuwan Allah yana kawo su ne fa dan hujja wani bai halici sama ba bai halici ƙasa ba bai saukan ma da ruwan sama ba bai baka basira ka kirkiri jirgin sama ko jirgin ƙasa ba ba shi yake saukan ma da ruwan sama ba ba shi yake tsaran maka da shuka ba in kai shuka ka sa kwaya ɗaya dubu ta fito ba shi bane to a cikin wannan akwai kafa ma hujja cewa fa to wanda fa yayi waɗannan abubuwan to yana da wani haƙƙi mai girma akan ka na ka bauta masa shi kadai karka haɗa shi da wani a cikin bauta lalle a cikin haka akwai ayoyi akwai abun lura ga mutanen da suke da hankali wa yafhamuna adillatahu subhanahu da kuma masu fahimtar dalilai irin na Allah subhanahu wataala ala wahdaniyatihi akan kadaitakar Allah madaukakin sarki wastihqaqihi wahdahu lil ibada da kuma cancantar sa da bauta shi kadai ba tare da wani sama ina fata an gane to yau masu duba lokacin na ga kaman ba kowa ba san
kar a bamu mai canjin kare ko ina ganin lokaci yayi ko zamu tsaya insha Allah zamu tsaya a daidai wannan aya insha Allah zamu tashi daidai wata gaba ita ma mai matukar muhimmanci duk dai tana da alaka da wannan ayoyin wato ayoyi da muke karantawa insha Allah gobe sai mu tashi kansu abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah madaukakin sarki ya karba azuminmu Allah ya karbi ibadunmu Allah madaukakin sarki muna roƙonka Allah madaukakin sarki ka sa mu cikin yantaccen bayi a cikin wannan wata dukkan alkhairai da ke sauka a cikin wannan wata Allah ta'ala ka sada mu da su Allah madaukakin sarki kuma idan mun yi ibada Allah ya karba mana to ga wani ya yi wata tambaya yace assalamu alaikum wa rahmatullah yake cewa Allah ya biya bukatu Allah ya biya mana baki daya ce menene muhimmancin sanin ilimin taurari da addu'a shin yin to ina fahimci tambayar da menene muhimmancin sanin ilimin taurari da addu'a shin haka na sa addu'a ta yi saurin karbuwa Allah ya kai ka gida lafiya to ban dai fahimci tambayar ba sosai amma dai gaba farko shine muhimmancin ilimin taurari gaskiya ilmun nujum yana daga cikin ilimin da ba a so mutum ya koye shi ko ya san shi kamar yanda hadisai sun zo akan masu ilimin taurari ko masu yin ilimin taurari duk da cewa ko wani bangare na shi ilimin taurarin wanda ake gane abin da ya shafi alamat wa bin najmi hum yatimin kamar yadda muka fara dazu wanda za a gane al-qibla a gane lokutan sallah a gane kaza irin wannan ilimin aflak din to in ka kebance irin wannan wanda ake iya amfana ta wannan bangaren to gaskiya ba a san mutum gurgurdan yanda mutum ya zurfafa a cikin ilimin taurari gurgurdan yanda halakarsa kuma take biyo baya haka ba ilimi bane da ake kwadaitar da mutane su dinga idan ilimi ne da ƴan duba suna amfani da shi wajen gane wajen yi wa mutane duba ko shi karan kansa ya kansa duba ko kuma ya yi wa ainihin wato mutane duba da shi da haka suna daga cikin at-tanjim ilmu tanjim kenan da haka gaskiya bai da kyau mutum ya koye shi ballan tana a ce ko a yi addu'a da shi ban dai gane wannan maganar addu'a ba da shi mai tambayar da rubuta amma dai muhimmancinsa shi ne a iya karantar ilimin taurari don waccan amfanin abin da ya shafi tafiyar jirage a sama da abin da ya shafi gane al-qibla da makamantan irin wannan ta wannan bangaren an amfane shi ba gulaifi amma ta abin da ya shafi gane alheri ko akasinsa samu ko rashinsa asara ko akasinta da ake yawan yi da sunan duba wannan haramun da Allah ta'ala insha Allah sai mu abin nan sai gobe insha Allah sai kuma mu dora daga inda muka tsaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk